من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi kai tsaye daga nan cikin gidan radio Al-Huda da Magaram yau muna shiddan watan shidda hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa taran watan 1 miladiya ta 2022 fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana tawfiki wannan zai zamanto mana zama na 15 a cikin bayanai na abin da ya shahi yanda ake tarbiyantar da yara wanda asalin bayanin ya fara daga cikin littafin Dr. Muhammad Jamilu Zainu rahimahullah Allah subhanahu wata'ala ya albarkanci rayuwar wannan bawan Allah wanda kuma bayan an kammala bayanai da suke da alaka da wannan littafi na malam cewa kaifan rabbi ya zamu tarbiyantar da yara da sauransu duriya akan haka wasu bayanai wanda suke daban-daban wanda kuma suna taimakawa akan bangaren da ya shahi tarbiya wanda an fara su a karatu na 14 wanda insha Allah ta'ala yau za ta shiga ba ta biyar a cikin wannan bangare wanda wannan bangare kuma bangare ne wanda yake da alaka da jan hankalin uwaye akan cewa su kama jikin su ibada tarbiya a yau ba wani abu bane wanda yake kayan wasa wani abu ne wanda yake yana da tsada kwarai da gaske wanda wannan tsadan nashi dole sai an tashi an jajirce an daure tsutsu ibada namiji darmi tsutsun shi ita ba uwar ta darmi tsutsun ta sosai sai an yi da gaske a bada dukkan wani abun da ake ga ghali ne da nafis abun da yake da tsada da aga cewa an dace da samu wannan tarbiya dole uwaye su zamanto mutanen kirki idan suna so diyan su zamanto mutanen kirki da izinin Allah subhanahu wataala ubangiji yake cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida al baladu tayyib nagartaccen ƙasa ko nagartacciyar ƙasa ko nagartattun mahaifa ya khruju nabatuhu bi izni rabbihi zai fitar da diyan marmarin shi da iznin ubangiji subhanahu wata'ala su zamanto masu kyawu ne amma wanda yake wallazi khabusa la yakhruju illa nakila dukkan mahaifan da ya zamanto basu kama tafarkin da ya dace ba to ba abin da za su gani in ba abu wanda yake mara na rashin dacewa ba illa man rahima rabbuka sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma rahama ya hudda shi daga cikin wannan larabawa suna cewa yasha'u as-saghiru ala ma kana waliduhu dan karrami yaro yana tasowa ne akan abin da mahaifin shi yake kai innal uruqa 'alayha yanbutu shajaru ka sani cewa lalle akan jijiyoyi ne itace suke samun tsayuwa duk iccen da ka gani a tsaye to ka tabbatar da cewa lalle akwai jijiyan da ta rike wannan iccen to wannan jijiyan su ne uwaye idan suka zamanto nagartattu yara za su zamanto nagartattu daga lokacin da suka zamanto kuma ƴan gaba gadi ne bi ma'ana abin da suka ga dama za su yi ƴan rawan kai ne su ma uwayen to lalle tabbas za su ga waɗanda suka yi su rawan kai wa da su ne diyansu Allah subhanahu wataala ya kyauta to don haka abu na biyar bangare na biyar shine wajibi akan alal ummi an tuwaddiha libnaha haqqal um na akan uwaye su rika ma diyansu bayani akan haƙƙin da su uwaye suke da akan diyansu bimana uwa ta rika bayanin cewa mahaifinka shine kazanka shine kaza shine kaza shine kaza karta zamantu daga cikin waɗanda za su yi rika yakan biyayya da kai, saboda ana samun wasu daga cikin uwayen da ba su san inda aka sa gaba ba. Maimakin ta taimaka wa ɗiyanta akan ƙoƙarin ya za a yi su yi biyayya ga mahaifinsu, a ita take ƙara fandarar da su, ya ce kaza ita ita ce kaza, in ya ce a yi ita ita ce ka a yi, in ya ce ka a yi ita ita ce a yi. To kaga wannan ba ku so ɗiyanku su zauna lahiya ba. Da haka wannan wajibin mahaifiya ne ta kiyaye haƙƙin mai gidanta ta hanyar yi wa yaranta bayani akan cewa su yi biyayya ga mahaifinsu, kuma duk abin da ya ɗora su a kai ta nuna musu cewa wannan shi ne tafarkin daidai. Idan tana da ta'aliki da gyaran huska akan abin da ya ɗoka na hukunci, to ta same shi da shi da ita su tattauna akan matsalar. In ya so alashi, idan ya gane cewa ya kuskure, sai ya kira yaran ya sake ɗora su akan wani tafarki na daban ba wancan ba. Amma a yau akwai wasu kaso daga cikin mata waɗanda in suka samu saitara, to kai mai gidan za a maida ka ba a bakin komai, ba za su killace ka a gehe. Wanda kuma an samu da yawa haka nan, gashi nan gidan shi ne, matar shi ce, ɗiyan shi ne, amma bayya da kalma. Me yasa? Saboda yaran ba su san kiman shi ba. Ko kuma ya zamanto a yaran kun tarbiyyantar da su tarbiyyan da ke da shi kin gaba ɗaya ba su san ba ku su waye. Wannan kuma tana faruwa game da yawa daga cikin mutanen da suka fi ba ɓangaren rayuwa ƙarhi. Bimana mutumin da zai sa ɗan shi bimana karatun boko turna, babu zancen zuwa makaranta, babu zancen a kula da makaranta. Karanta Alƙur'ani baya daga cikin tsarinsu. To kaga irin waɗannan uwaye so da yawa suna jarrabuwa da yaron sai ya tashi ya kai matakin da ya kamata ya taimaka maka, kai ka biya mishi lakkol tun daga jarran da fande, tun daga rauda ya zo as-saful awwal al-ibtida'i ya zo sai ya take yaje CMD ya kare, ka nemi wata college inda kake ga karfa ce la'allama abinda take karantarwa ko kuma wanda zai kawo ta kuma makamancin wani ba ma musulmi bane ba, amma saboda kai kawai duniyar ce kake gani a gaban idanka, sai ka kwasa ka kai ai ta ba su abin da yake na rayuwa ne na duniya, basar alaka da Allah. Ya kammala wannan, la'alla anan zai sa nauyi, ni sai ba anan zai ya kammala. Daga nan kuma ya dire zuwa ga jami'a. Yana zuwa jami'a mi zai biyo baya? Idan ya kammala karatun da ya kamata ya kammala, Allah ya taimake shi ya samu diploma din da zai samu, ya samu aikin da zai yi. To shikenan kai aiki in ta hat salahiyatuka, kai a matsayinka na mahaifinsu shikenan taka ta kare, ma'ana bakka da wani amfani daga yanzu kuma. Shikenan kawai an kai ka mazbala, an kai ka kwandon shara. Ba a kulawa da cewa ya kake, ya halinka, ya lahiyarka take, ya abincin da kake ci, ya gidan da kake ciki, ya wa ba kunshi da wannan. Daka wallahi mu tarbiyantar da yaranmu su san kimar da muke da a cikin rayuwarsu. Mu karantar da su addini, addini ya karantar da su kimar da su muke da a cikin rayuwarsu. A lokacin ne zaka samu yaran da albarka za ta mamaye rayuwarsu. Amma idan ya zamanto haka ne kawai gaba gadi, kowai abin da ya ga dama, ko kuma a ita uwar dama fama take ta sabke ka, bimana so take, kawai ya zamanto ita ce take da kalma a cikin gidan. Alqawlu ma qalat, magana a cikin gidan kawai abin da ta faɗi ne, duk abin da bata faɗi ba kawai sunan shi surutun banza. To mahaifiya ta yi kokarin yin bayani ga ɗiyanta game da haƙƙin da ubansu yake da haƙƙin da ita take da, sannan kuma da haƙƙin da ƴan uwanta ko kuma su a karan kansu ƴan uwansu, mana yayu kannu kenan, kowa ya san darajar wa kowa, kowa ya san da shi da wani alakan su yaya ne abin yake. Sannan wal aqarib da makusanta, wal arham, al aqarib makusanta, la'alla makusanta ne ba na jini ba, mutane ne waɗanda an yi zaman arziki da su ko kuma ana zaman arziki da su. To waɗannan duka a sani cewa a karantar da yara su san kima irin waɗannan mutanen. Abdullahi ibn Umar ya girmama wani lattijo a dalilin kasancewar lattijon shine ba abokin mahaifa dan uwan abokin mahaifin shi ne. To ya daga cikin kula da zumunta, kula da hatta da abokan babanka, hatta da kawayen mammakka, duka waɗannan suna da wani daraja ta musamman, saboda aina suka dosano, sun dosano daga kasancewarsu abokan uwayenka. Yan uwa musulmi, addini ya san mutunci da girmamawa, da sanin ya kamata, da sanin cancanta. Karkau mutane su riƙa rayuwa haka nan. Yanzu a yanzu za ka ga mutum yana rayuwa kai kace daga sama ya faɗo, kai kace yana rayuwa ne ba tare da wasu al'umma ba. Ya mance cewa rayuwa a kai kadai, baka isa ka rayu ba. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dhuhum li ba'din wa in lam yash'uru khadamu. Mutane da suke cikin maraya, da suke cikin ƙauyuka, hidima suke wa juna. Ku wanda kuke cikin marayan, hidima kuke ga ƴan ƙauye hidima suke ga wanda suke cikin maraya. Ba'dhuhum li ba'din khadamu, shashansu akan shashi suna ma junansu hidima ne. Wa in lam yash'uru, koda basu ji cewa haka in suke yi ba. Sai ga mutum ya zo mun'azil anil jama'a, ya kaura cewa kowa baya ma kowa magana, duk tsuhanka baka isa ya gaida ka ba, saboda bai samu tarbiyyar kirki ba. To duka waɗannan abubuwa yara tun suna ƙanƙana ake karantar da su, yaro sai ya tashi salim alim malaka, ga rayuwa mai kyau wallahi, abin ƙayatarwa. Wal arham, sannan kuma da ƴan uwa wanda suke na jini, ƴan uwanku na jini, kar amince da su. Yara lokaci zuwa lokaci a riga ɗaukansu, a kai su wajen gidan wane, a kai su wajen wane, a kai su wajen wane, wannan kazanku ne, alaƙanku da shi kaza ne. Wai yanzu fa duniya ce take sa mutane suna sanin zumuntansu ha. Bi ma'ana sai kun zo a wani wuri kun haɗe, ana ta wani mai da magana, ana wani waye ku ji kawai kun haɗu, ashe ƴan uwa ne ku. Shi ɓangare kaza, kai ɓangare kaza, kowa shiga harkar shi. Amma yanzu aka kuka haɗu saboda duniya, saboda wata haraka ta haɗa ku, sai a gane cewa a ashe dama ƴan uwan juna ne. Yo ai wacce ƴar gidan wane ne, wane ɗan gidan wane ne, an yi wane ne, an yi waye. Wallahi mun ji tsoron Allah, mu kula da zumuntanmu, wanda wannan zumunta kuma uwaye su ne asalin zumunta, da mamma da baba su ne asalin zumunta. Ƙaddiyanka su san waɗannan su ne ƙanninka, waɗannan su ne yayinka, waɗannan ƙannin ɗiyanka ne, waɗannan ƙannin wane, wannan kaza ne, wannan kaza ne. Waɗannan abubuwan suke wajibi a cikin rayuwarmu, kula da su. Sannan wal jiran, da maƙwabta. Bimana maƙwabtanku wajibi ne yaranka su san maƙwabta, su san ƙiman maƙwabta. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu, yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Yace jibril bai kushe ba yana mini wasici game da abin da ya sha, haƙƙin maƙwabci, haƙƙin maƙwabci. Yace kai har sai da nazarci cewa fa anya kan ya gama bayanin nashi ba, ya ce ba maƙwabci, ya ci gado maƙwabci, saboda girman haƙƙin da maƙwabci yake da akan ɗan uwan shi. Ba ce ba zai ci gado, amma dai tabbas akwai huquq, akwai haƙƙi da yawa wanda shi maƙwabci yake da kan ɗan uwan shi maƙwabci. To waɗannan duka sa daga cikin abubuwan da muka tozartar da su a yau, muka wance kalar da su. Mace ce ho za ka ga ta jagoranci ɗiyanta akan awalaƙantar da maƙwabtanta, ku zazzage ta, kuma ta duk abin da ya kamata na fitsara in ta muku abin da ba daidai ba. La haula wala quwwata illa billah. Sannan bayan haka nan, wal asdiqa wal zumala wal kabir wal saghir, ku karantar da yaranku abin da ya shahi abokantaka. Me yake cewa abota? A irin rishin wannan bayanin da mahaifa suke ga ɗiyansu na abin da ya shahi, ku kwatanta musu ga yanda ake yi, ga yanda abokai suke, ga abokan da ya kamata ku riƙa. Amma yaro ba abin da ya sani, sai a kyale shi haka nan. Ana cikin haka yana zuwa lakol, yana zawa, yana zuwa makaranta, yana zawa, tana zuwa lakol, tana zawa da sauransu. Sai ta je ta yayi mu wasu abokai waɗanda lamarin rayuwarsu sai a hankali, za su gurɓata tarbiyyar, su gurɓata tarbiyyanta kwata-kwata. A lokacin ta riƙa cewa ai kaza 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 kaza, ai abu ya riga ya lalace. yaran ka tun iya dan garabi a hankali wani abu na rayuwa an yazo ya gita sai ka jayo hankalin shi akan abu wannan iya da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza makwabci na kirki abin da shi aboki na kirki shine kaza shine kaza shine kaza wallahi waɗannan ayyukan idan ba lokaci aka dauka ba na kirki aka yi su to ba za ku shi ba daga cikin matsalolin da ake ciki yanzu dai wani abu ne muttafaq alaihi an yi ittifaki ba samu sabani tsakanin mutane ba a yau iya cikin matsalar da ake fama da ita rashin tarbiya ba diyan ba uwayen ma akwai diyan musu da tarbiya misali tashar arewa wadda kowane lokaci zaka ji almajiran ilimi suna bayani akan irin haka iya daga cikin tashin hankalin da yake guguyen yake sassakar gidaje da yawa daga cikin gidajen musulmai wallahi ku yi hankali za ku rushe kanku da kanku yukhribuna buyutahum bi aidihim kai da kanka za ka rushe gidanka da sunan wayewa da sunan bariki da sunan samu da sunan wane ne ka zo ka kafa wannan tashar ka tahi ka kada ka bar su sun farai suna kallanta su ne kaza su ne dadin kowa su ne zera su ne labari na abin takaici ba har matan ba mazan ma za ka yi suna ba da labari irin wannan tsakanin su wai da Allah mun san me yasa muke rayuwa rayuwa ba ta bukatan garaje ganganci ba naka ban da danyen kai dan mi amanar da Allah baka zaka tozartar da ita ta hanyar Allah baka abu lahiya lau ka tashi saboda jahilci saboda son zuciya saboda kawai kai baka san ban me kake a rayuwa wai me rayuwa gaba daya me abin da yake cikin ta dawama za ka yi duk ka gama jarabanka da bala'inka ba za ka dawama ba kowane ne kai ba za ka dawama ba kowace ce ke ba za ki dawama ba ina za ka yi sun maruddu ilallahi maulahumul haq komawa za ka yi zuwa ga Allah kana so ko baka so ka shirya ko baka shirya ba ba inda aka sa hannu da kai a lokacin da za ka zo haka ba inda za a sa hannu da kai da lokacin za ka koma dan me za ka rika yaudaran kanka kana bata ma kanka lokaci kana kullewa ƙarya gindi kana so ka dawwamar da abin da ba a yi shi dan ya dawwama ba kana so ka samu hutu da jin daɗi cikin wurin da ba a yi shi ba dan a samu wannan duk mutumin da yake faman cewa so yake ji daɗi a duniya wallahi na bata ma kanka shi lokaci jin daɗin ka ɗaya ne bin Allah kar ku rushe tarbiyyar ɗiyanku ku da kanku yana yiwuwa karkace baya yiwuwa yana yiwuwa a hwasa kallon ba ka hwasa kallon sai mi mutum al'umma nawa suka rayu su kalla ba nawa suke rayu a yanzu ba sa kallo mi ka hisu wace tsaraba kake da ta rayuwa wanda musu da ita da ka kowa ajji hankalin shi wannan abin da zaka kama kai da kanka zaka dauko telin naka kunna ka biya wuta ka biya wane ne kai abinda ho yake rataye da waɗannan tashi hankali ho da yawa ne ka ga na farko kudin wutar da zaka biya wutar da aka yi amfani da ita wajen sauraron kiɗi da waka ta fina-finan Hausa da wane ne da wane ne abin amsawa ne a gaban Allah subhanahu wataala wannan kudin Allah bai baka su ba dan ka biya wannan wutar dan suka kalli wannan abin wani kart zai sa wannan kart din da ka sa na kallon balo ne na kallon wane ne na kallon fina-finai ne na kallon seri waye wallahi ka shirya abin da zaka wadi wa Allah ga agobar kiyama kudin da ka je ka siyo telin dan ka yi wannan abin da shi ka shirya abin da zaka wadi wa Allah gobe kiyama lokacin da ka bata wajen wannan abin ka shirya abin da zaka wadi wa Allah subhanahu wataala abin da ya biyo baya na guzurin gurbataccen tarbiya da maganganu na banza da ka saurara da kade-kade da bushe-bushe duk sai ka fadi wa Allah subhanahu wataala Allah bai yi duniya dan wasa ba Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba haka kawai dan wasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce inda zai wani abu dan ayi wasa kawai. Daka wajibi ne ga dukkan mutum magidanci ya sa ido sosai ya san me ake a cikin gidan shi. Wani bangare ka samu laihin na mazan ne, wani bangare ka samu laihin na matan ne, wata matan haɗinci take yi ya ɗora ta akan kaza amma kuma abu kaza za ta riƙa aikatawa. Waɗannan duka suna daga cikin abin da suke ciwo mutane tuwa ƙwari a yau. Kuma kaso mai girma wajibi ne ga namiji ya zama namiji, duk abin da za a yi na saba ma Allah a gidanka babu zancen ɗaga ƙafa, ka taka 180 ko 200 kar ka ɗaga ƙafa, babu zancen sassabci ko kuma jin tausayi ko kuma jin wane ne, a babu wannan. Idan za a saba ma Allah, miye anhwanin zamantakewar za a saba ma Allah a cikinta? Aure, in kai aure miye kake ba lada kake nema ba? Ɗiyan da kake ba lada kake nema ba? To ka zo ka tara su gaba ɗaya banda saba ma Allah buku da aiki dare da rana sahi da malici, ina dalili? Kuma saboda kai rago ne, kashashe, in aka yi irin wannan wahayi ka ce ai baka iyawa, ko kuma tun a yanzu da kana ji wahayi ka rika ai bai yayuwa, maza da ba yara da mata ba iya musu, za su rike ka kwa wallahi ba za ka shiga aljanna ba, su huta inda suka taka nan za ka taka. Kai Allah ya dora ma yaunin tarbiyantar da su, kulawa da su, kaiwansu da kawowansu da duk abin da ya kamata Allah kai ya dora ma. Sai ka samu su daga cikin maza ya ɗauki ɓangare ɗaya abincin da za su ci, kawai wannan shi ne kawai aikin shi, sahi da madaci dare da rana, ba ji ba gani ba ƙaƙƙautawa, kawai shi tuwo yake nema lahira a ba ruwan shi. Daga sai bar gidan sai ta zama headquarter, sai ta zama cibiya da mahaɗa na matan anguwan gaba ɗaya, duk wani shigantaka da iya shege ana ake ƙulla shi. Saboda a an san wacce mijinta in ya tafi shi kenan, muris ya tafi kenan, hiran dawowa sai wata vendezar ko ƙarfe 10 na dare ko ƙarfe 11 na dare, wani sai 12 zai shigo, yana shigowa kuma nema wuri zai kwanta, Allah kai su gobe lahiya, yana asuba kuma ya tafi, me yake a cikin gidan shi bai sani ba. Wallahi wajibi ne waɗannan abubuwa duka yaran nan wanda muke abinda muke yi shine za su. Kowa ya auna in alheri kake to da izinin Allah su ma yara abin da za su kenan, saboda mahaifa su ne madubi na farko ga yara a cikin rayuwarsu. To amma kai da kanka kana cike da matsaloli masu tarin yawa, la tu'addu wa la tuhsa, daka yara a riƙa karantar da su wane abakantaka wacce in zaki kawance ki duba wadda take da nutsuwa, wadda take da kaza, wadda take da kokari wajen karatu, wadda take da kaza, wannan sai ta zamanto miki gawa kenan. In kika yi kawance da ita imaninki ya karu, in kika yi kawance da ita karatunki ya karu, in kika yi kawance da ita aikin alherinki ya karu, in kai zama abokinka duk wani alheri za ku ruka zuwa tare. Wannan shi da abokantakan da yake wajibi ga mahaifa su karantar da ɗiyansu. Amma na cikin haka sai je kwaso wani aboki bakkanku an kana ma tiniyara naku tarbiya da kuka ba da gaba ɗaya ta lalace. Daka wajibi ne a kula ya al-asdiqa'u waz-zumala, sanan ɗiyanka wal kabir ka karantar da su sanin girman mutumin da yake sama da su, babban mutum su san kimar shi, su san darajar shi. Manzon Allah yake cewa yana daga cikin imani girmama dukkan wani mutum ma'abucin hurhura, sai was-saghir, sannan kuma ka karantar da yaranka su riƙa tausayawa wanda yake ƙasa da su. Mutumin da yake ƙarami a tausaya mishi, wanda yake babba a girmama shi. Wadda'if, mutumin da yake da rauni bayyada tun daga ƙanƙayarintarsu suna ƙanƙana. Misali a ce a kalasikinsu ko a fasalinsu akwai yaran da shi abinda zai aka fito istiraha abinda zai kashe, aka fito recreation bai da abinda zai kashe, kuma la'alla saboda talauci ko da makamancin wannan, kuma ya lura yaro ne tsitsi, ya lura kaza, ya rika su rika rabawa tsakanin su ko ya doki rika so ya bashi ya rika tausaya masu mutanen da suke da karamin karfi sannan wal muallim ka karantar da danka girmama malami ya salam malami yana shan wahala yau la barantana malamin boko abubuwa ne yaran da suke wanda la haula wala quwwata illa billah duk wanda ke karantarwa a makarantu irin na boko shi makaranta abu ne wanda da dama saboda akwai damar da yaro idan ya iya ladabtar da shi da sauran wasu abubuwa makamantan wannan kuma albarkaci abin da ake karantawa ni littafin Allah maganganun Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaga boko ka yaran nan ba kansu dai ba wallahi dalle akwai yara wanda su sa abin da suke tabbas amma akwai kuma wani kaso mai girma wanda sai a hankali ba karatun suke ba kuma ba sa ajje hankalin su ma wata idan su bar wani za su yi karatun sai karatun sai girgilwan kai ka samu wasu kaso na ƴan mata rishin kumya gidan gaba to wajibi ne uwaye su rika karantar da yaran su ku girman malaman da suke karantar da ku malamin da zai karantar da kai a matsayin ya zama mahaifinka yana da girma yana da kima wajibi ne zama to yana da kima idan ka to amma duka wata su wani abin da zai kai zuwa ga wannan iya daga cikin asalibi wanda malamai suke ambata cewa duk al'ummar da ake so a rushe to sai a rushe daraja ilimi a idan al'ummar kaga yanzu na farko malamin da zai karantar misali a makarantar boko la'alla a cikin ma'aikatan gwamnati iya ɗaya daga cikin mutanen da su suka yi karancin albashi a lokacin da misali aka zo biyan shi la'alla kowa al-kabiru was-saghir dole kowa ya san cewa lalle za a biya wani a tara shi a waje kaza a cikin salo na kaskantarwa tare da cewa aiki ya wahala a mai da aikin a matsayin aiki na ƙarshe na in ka rasa la haula laka wala quwwata illa billah sai ka zo ka kama shi mu muna ga kaman wani abu ne wanda ai ba wani abu a salo ne ko da a ce misali shugabannin ba su iya hararo haka ba amma salo ne wanda duniya haka ake so idan ana so a yi isqatin ku a tozartar da ku a walakantar da ku a mai da ku ba kowa ba a duniya to sai a yi kokarin rushe harkar ilimi a cikin ku ya zama to masu karantar da ilimin ma ba a ganin darajar su ba su da kima ko ta biye to ina ga abin da za a karantar in kuma yan wa musulmi lokaci yayi wannan iya da ɗaya kaɗan daga cikin ababen da ya kamata uwaye su rika jan hankalin ɗiyansu akan cewa su kula da waɗannan ɓangarori saboda haka zai taimaka wa yaran su rayu lahiya zai taimaka wa yaran a cikin zamantakewansu na rayuwar yau da gobe zai taimaka wa yaran kasancewar su samu albarkar rayuwa sannan kuma su yi rayuwa managarciya fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu Allah ya shirye diyanmu Allah subhanahu wataala ya shirye dukkan al'ummar musulmi ubangiji subhanahu wataala ya shiga mu ya shiga mahaifanmu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
ولكل درجات مما